sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Ban sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis, 3 ga watan Maris shekarar 2022. Baba ya kuma kere ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da wakilin mu Umar Faruk Musa yayin da wasu daliban Najeriya da ke zaman zulumi a kasashen makwabtan Ukraine akan hali da ake ciki a yankin. Sannan duk da alƙawarin da hukumomin jamhuriyar Niger suka dauka na kawo ƙarshen konewar dakunan karatun boko a wannan ƙasar, har yanzu ana ci gaba da samun kone-konen dakunan karatun. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda al'umman jihar Nasarawa suke bayyana jin daɗin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis, sojojin Rasha sun karɓe iko da birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa na Ukraine, yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen ƙasar a wani farmaki da ya tilastawa sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga ƙasar. Jami'an ƙaramar hukumar da sojojin Rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya faɗa cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tsawon mako guda, bayan shafa kwanaki ana ta cece ku ce kan wanda ke da iko. Yankurin da Moscow ta yi na karɓe iko da babban birnin ƙasar Ukraine ya ci tura, amma sojoji sun samu gagarumin nasara a kudancin ƙasar a wani ɓangare na ƙoƙarin raba alaƙar ƙasar da tekun Black da Azov. Duk da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Kharkiv, Chernihiv da kuma Mariupol, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa suna ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani jawabi ta bidiyo da safiyar yau Alhamis cewa mu mutane ne da a cikin mako guda muka lalata shirin abokanan gaba, ba za su samu zaman lafiya a nan ba, ba za su samu abinci ba, ba za su samu nutsuwa a nan ba. Da yawa daga cikin yan adawa a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta Kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu. Joe Daniel, ɗan majalisar dokokin ƙasar, ya ce kasancewar hukumar tsaron ƙasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaƙa da gwamnati a Juba. Ya ce akwai babban matakin tsoratarwa da tsauraran matakan hana ‘yancin faɗin albarkacin baki a cikin majalisar, saboda an tura mambobin tsaron ƙasa ko ina a cikin majalisar. A ranar 22 ga watan Fabrairu da ya gabata, Daniel da sauran ‘yan adawa na jam’iyyar Sudan People's Liberation Movement sun kira taron manema labarai a harabar majalisar, wanda jami'an tsaro suka tarwatsa. Sun kwace na'urorin ɗaukar bayanai tare da tsare wasu 'yan jarida 8 da ke aiki a gidajen yaɗa labarai daban-daban a Sudan ta Kudu, ciki har da VOA. Shugaban kwamitin yaɗa labarai kuma mai magana da yawun majalisar, John Agni, ya shaida wa VOA cewa ba a ba da izini ga taron manema labaran ba, kuma ya zargi 'yan jarida da halarta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha tana cin zarafin 'yancin kafafen yaɗa labarai da gaskiya, bayan da hukumar da ke kula da harkokin yaɗa labarai ta Moscow ta toshe kafafen yaɗa labarai da dama, tare da yin barazanar toshe kafar yaɗa labarai ta sashen Rasha na VOA. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce ƙoƙarin da Rasha ke yi na ɓatawa da murƙushe gaskiya na mamayewar ƙasar Ukraine yana ƙaruwa, kuma mutanen Rasha sun cancanci sanin gaskiya game da abin da ke faruwa. Muna kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatinsa da su mutunta wajibai da alƙawuran ƙasa da ƙasa da Rasha ta yi, da su dakatar da wannan zubar da jini cikin gaggawa, janye sojojinta daga yankunan Ukraine, da kuma mutunta 'yancin ɗan adam kana da 'yancin 'yan ƙasarta, inji Price a cikin wata sanarwa. A cikin sanarwar da aka aika wa VOA, mai kula da kafafen yaɗa labaran Roscommonad Dozo ya faɗa jiya Laraba cewa shafin yanar gizo na yaren Rasha yana da sa'o'i 24 da ya cire abin da ya wallafa na Moscow na keta doka ko kuma a toshe shi. Makaddashiyar daraktar VOA Yolanda Lopez ta ce tashar tana sanar da umarnin mai kula da kafafen yaɗa labaran, amma ba za su iya bi ba. Mahukuntan ƙasar Koriya ta Arewa sun ɗauki kwanaki kafin su gaya wa al'ummar ƙasar game da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine, inda suka fara sanar da mambobin jam'iyyar mai mulki ta Korean Workers Party a ganawar sirri, waɗanda daga baya suka yaɗa labarin kamar yadda jami'an gwamnati suka shaidawa RFA. A jam'iyyar ɗaya tilo ta Koriya ta Arewa, zama bamba a jam'iyyar ma'aikatan an keɓe shi ne ga masu gata ko kuma ga sojoji na ƙwarai waɗanda suka kammala aikin soja na dogon zango da aka wajabta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da wannan rahoton. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada dala miliyan 8,500 domin kwaso 'yan Najeriya daga yankunan Ukraine da kasashe makwabta, wasu ɗalibai da ke ƙasar Hungary da iyayensu a Najeriya sun shiga halin zulumi. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruku Musa.
Usman Abdullahi sunana, to ko muna dai nan Budapest. To har yanzu dai abubuwan dai babu kyau da za a yi, mutane ga su nan da yawa a Nigeria embassy din har yanzu babu maganar flight din, kuma ba tun da an ce zai zo karfe 4 na asuba ne, ina tunanin dai ajiya aka fara. To amma yanzu har yanzu an ce bai zo ba, yanzu ma suna ba mutane excuses, suna cewa har yanzu dai an samu wani issue na shigowa kasar saboda wai ba su yi ko clearing ne ba tsakanin su countries in Nigeria da nan gwara. To har yanzu dai flight din dai bai zuwa, kuma ga mutane da yawa sama da mutum 500 a embassy din har yanzu shiru ba labari.
Tun yaushe kuke gurin?
Akwai waɗanda sun yi kwana bima a cikin embassy.
To kamar ana kula da ku ta fuskar abinci ko magani ko wurin kwana ko wani abu haka?
Eh, wasu dai kam ana ba su, wasu kam ba.
Ko za ka gaya min sunanka?
Sani Magadida.
Wani hali kuke ciki yanzu a wannan ofishin jakadanci din?
To ga wani sun ce wai ana neman approval na airspace ne ko between 10 days, like jirgin ba zai iya tasowa a ciko ba ne. To sun ce dai suna working kan abun bai sani ba ne, da ce a neman suna.
Akwai wasu da wannan yaƙi ya rutsa da su wanda kuka san su 'yan Najeriya, ko an kama su ko sun samu wata matsala a cikin hare-haren da ake kai?
A gaskiya ji ba wani ɗan Najeriya ba.
Amma kuna gani ko kun ji labarin kashe-kashen da ake yi ko?
Ana ta yi gaskiya.
To yanzu akwai su 'yan Najeriya da ke can cikin ƙasar Ukraine din, ko a fahimta ku duk kowa ya gudu?
Duk dai an taho dai, amma ga san ba za a rasa ba.
Wasu ɗalibai 'yan Najeriya kenan da suka leƙe a ofishin jakadancin na Najeriya da ke Hungary suna neman dawowa gida a daidai lokacin da aka ce babu tabbacin rana ko lokacin da za su iya dawowa. Na tuntuɓi ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban domin in ji irin martanin da zai maida dangane da halin da suke ciki, inda yake cewa:
To gaskiya mun shiga yanayin juyayi da tararrabi, kuma halin la haula wala quwwata, saboda yanayin da yaran mu suka shiga ba inda suke samun taimako sai da Allah. Sai kuma ga mu da muke ta faman kiran su, suna kiran mu a kodayaushe, muna jin halin da suke ciki, kuma suna gaya mana irin yanayin da suke ciki, kuma muna tausaya musu, muna masu addu'a Allah ya haifar su daga wannan yanayi. Yadda yake dai yanzu ba su cikin ƙasar Ukraine din, suna cikin jihar Hungary, wanda daga nan ne muke sa ran in Allah ya yarda za su samu jirgi ko mu biya musu, ko an samu taimako daga gwamnati a kawo su gida Najeriya. Kuma muna fata Allah ya sa za su sami wannan taimako daga gwamnatin Najeriya, wanda za a ɗauko su daga can inda suke Hungary din a kawo su gida.
Amma bayanin da ɗaliban suka yi min shi ne har yanzu ba a samu izini na saukar jirage ko tashin su ba a yankin Hungary da suke, wanda shi ne ya sanya har yanzu ba a tabbatar da makomarsu ba. Akwai bayani da kuke da dangane da wannan?
Eh, gaskiya muna da bayani. To ai ba su kadai bane, akwai waɗanda su riga sun sayi tikitin jirgi, wasu sun saya shekaran jiya, wasu sun saya jiya, kuma sun baro ƙasai sun tafi Najeriya. To su da suka rage ne wanda aka ba mu labarin cewa gwamnati za ta aika da jirage a ɗauko su, shine aka saurara a jiya za a yi. To amma dai an ci fara ba su wasu forms sun cicika a jiya, amma dai muna rama ba su samu form ɗin ba. Wanda sun je Najeriyan embassy an ce masa form ɗin ya ƙare, kuma har yanzu suna can suna saurare, ba mu san halin da za a shiga ba a yanzu.
Alhaji Abdullahi Bala kenan, mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban da suka leƙe a yankin Hungary suna neman dawowa gida Najeriya. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton.
Duk da alƙawarin da hukumomi a jamhuriyar Niger suka dauka na kawo ƙarshen toyewar dakunan karatun boko a wannan ƙasar, ana iya cewa har yanzu da sauran jan aiki, domin ko a farkon wannan mako dakunan karatun boko da dama ne suka kone a jihohin Tawa da Doso. Ga Haruna Bamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Duk da alwashi da ma alƙawullan da hukumomin ƙasar jamhuriyar Niger suka ɗauka na kawo ƙarshen toyewa ko gobara a cikin makarantun nan bokon ƙasar, ana iya cewa ana sakkiya ne kai na ƙaba, domin a wannan makon ma da muke ciki a cikin jihar Tawa, musamman a garin birnin Kwanne, ɗakunan karatun boko na zanaku 29 ne suka ƙone kurmus tare da kayan karatunsu a ciki, kamar yanda ɗaya daga cikin malaman makarantar unguwar mu wadata inda abin ya faru a cikin garin birnin Kwanne, Madam Amina Ibrahimine, ƙarin bayani.
Ba mu san origin inda hutatta abin gashi wanda ya sa hutata fi sibilillahi, in mun ka wadi mun yi ƙarya. Wuta dai mun gane ta ta taso daga Midarsa Truwa, daga nan kawai sai ta fara biskan sauran kalasoshi. Wajen zanta na kalas suka kone da kayan da adda kai ciki. Duka alaimaniyan da kayan da je war na yara din sun kone. Deja in mun an sa kaya cikin kalas, in an ka saukari ya ake sai da marisi an komo su kenan sai a shiga. To ɗan sandi inda ya tashi deja kenzar mu wani sanka ne, yar zaman nan kai yaro babu wanda shi ciyo, don mu samu hidda yaro babu wanda ya tsaya. Wallahi yanzu kai yara na cikin halin rashin kalasoshi.
Ana cikin wannan koke-koke abin da ya faru wa makarantun nan boko na mun wadata a cikin gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa, sai gashi a cikin garin Doso a jihar Doso irin haka Tawa kana a makarantun nan boko na Baba Sabri da makarantar boko ta Atiku da mata Katagiwa. Wannan ma shi sa mahukumta na gundumar Doso ziyarar wuraren da wannan fike ila'in ya faru, inda shugaban gundumar Doso Malam Muhammad Abdul Malik a ƙarshen ziyarar sa tare da magajin garin Doso ya ce wa manema labarai:
a exprimer toute ma peine et consternation et aussi au nom des plus hautes autorités.
Ina nuna kaduwata da ma dan hukumomin wannan kasar game da wannan lamarin na toyewar dakunan karatun boko. Muna Allah wadda daga nan abin na tafiya yana dawowa. Yau ka ji nan gobe ka ji can. Muna yin namu kokari tare tabbatarwa dukkan masu ruwa da tsaki a karkokin boko na Doso da ma malaman boko da cewa hukumomin wannan kasar ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin inganta lamarin aikin su da na karatun ɗalibai. Ana cikin haka ne sai gashi makarantar boko ta firamare ta gurfaman da gendarmerie ta Doso ta kwada cikin wannan matsalar, inda ɗakunan boko bakwai suka kone kurmus. Wayan yara ɗan makaranta da muka taras suna juyayen wannan lamarin a birnin Kwanne a can unguwar mu wadata, inda kuna 29 na zanaki na boko suka toyi sun yi furici kamar haka:
Allah ba mu ji daɗi ba, Allah ya ƙara tsara gaba. Yara kam sun shiga zaman banza tun da babu shiga kalisu, babu wurin shiga.
Maimuna, tun ga gobara dai an dai ta dai a damar dai an gode mu Allah, abinda Allah ne kawo sai dai Allah dai ƙare, Allah ya tsare gaba, Allah kai ƙara maimaita irin wanga al'amari. Inda aka gode mu Allah kun babu yaron da ya raunana, sai dai wanga al'amari da sai ya samu ruhuna duk sun kone.
Bakar Ado, to gobara mutane duka ne an kata ba, ba yara kadai. Wallahi abinda Allah ya kawo sai dai ayi hankuli.
Wannan lamarin da ake fuskanta na yawan konewar dakunan karatun boko na zanaki daga wannan garin zuwa wancan a jamhuriyar Niger ya sa shugaban kasar jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed daukar alwashin ganin an soke karatu na boko a cikin dakunan kara a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan yadda al'ummar jihar Nasarawa suke bayyana jin daɗin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar, da kuma yadda wutar za ta taimaka wa ayyuka a jihar.
A ƙarshen makon jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyarar kwanaki biyu a jihar Nasarawa, inda ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin tarayya da na jihar suka aiwatar. Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da cibiyar wutan lantarki mai karfin kilovolts 330 da zai bada wutar lantarki mai karfi a garin Lafiya da Kewaye. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya mun shimfiɗa kan wasu ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar.
Akwai filin jirgin sama, akwai makaranta na kimiyya da fasaha wanda aka gina a Nasarawa State na jiha, akwai tasha na motoci na zamani, akwai kuma Central Bank, akwai kuma babban wuri na wutan lantarki wannan yake a Akurba, akwai kuma fadan mai girma sarkin lafiya bayan an mishi kwarsolima aka yi gyara, sannan kuma akwai hanya na Shinge Kilema Road, bayan nan akwai babban fili na taro a Kefi, akwai kuma kasuwa na angwanni ana kiransa da turanci neighborhood market, da kuma babban tasha na zamani na garin Karo.
Wutar lantarki na daga cikin manyan bukatu da al'umma ke nema. Manyan kamfanoni da kananan masana'antu kamar masu welda, nika da aski, har ma da mata da ke sai da zobo da ruwa na bukatar wutar lantarki don inganta kasuwancinsu da samun karin kudin shiga. Mai martaba mai lafiya Alhaji Sidi Bage Muhammad, da yake tsokaci kan ayyukan da gwamnatin ta aiwatar, yace za su taimaka wa rayuwar al'umar jihar.
Mu kam anan bamu taba ganin abin da mu gani a wannan gwamnatin shugaba Buhari ba. Tunda aka kafa wannan daula har lokacin da magana wutan lantarki ta kasance wani abu a kasan nan, aka hada mu da wuta na lantarki ta kasa baki daya. Tun sannan bamu taba samun wuta haka ingantaccen wuta da za a ce jama'a za su amfana da shi ba, don wutan tasowa yake daga Abuja, kan iso nan karfin sa dube wuce wutan candle ba. To wannan booster station da shugaba Buhari ya sa aka yi mana a nan, wutan da muke da a nan karfin sa daidai ne ko ya dare ma wutan da ake da Abuja? Waɗanda dama suke da dan abubuwa da suke yan sana'a hannu yan kaza wanda suke amfani da wuta, wasu masu dan karfin suka sai yan kananan generator da sauransu da sauransu, amma yau sai dai mu ce alhamdulillah.
Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja na samun matsalar cinkoson jama'a, musamman yadda ake gudanar da kasuwanci a bakin titi da yawaitar tashoshin mota da basu da ka'ida, ya kuma kasance da barazanar tsaro da rashin sukuni wa matafiya musamman daga garin Karu zuwa cikin Abuja. Kan haka ne gwamnatin jihar Nasarawa ta gina katafaren tashoshin mota irin na zamani da haɗin gwiwan kamfanoni da al'umma, wanda ya lakume kuɗi naira biliyan 3 da miliyan 1 don samun sauƙin tafiya da kauda cinkoson motoci a kan tituna. Babban daraktan hukumar zuba jari da harkokin inganta kasuwanci a jihar Nasarawa, Ibrahim Abdullahi, ya yi ƙarin bayani.
Ya gina wannan terminus tasha ta zamani, ɗaya a lafiya ɗaya a Karo. An saka kuɗaɗen jiha ne, masu biyan haraji, kuɗaɗen al'umma aka gina wa'annan terminus. Da aka gama ginawa, yanzu an bawa ƙwararren kamfani wanda ta iya wannan kasuwanci ta rike amana. Ta rike amana za ta biya gwamnati kuɗi, so kaga gwamnati za ta maida kuɗaɗen nan da ta ara ta gina wannan wajen, na ɗaya kenan. Na biyu, gone wani tunani kuma, wannan tashoshi da aka gina dole kamfanoni ne za su zo su dinga amfani da wannan tasha, kamar yadda airport take a zamani. Da jihar Nasarawa tana da wani kamfani da ake ce mata Nasarawa Transport Service, wanda ake ce mata Nasarawa On The Move, but gwamnati ne ta sa kudin ta ciki a da. Gwamnati ne ke kula da kamfanin, ke yin kasuwancin, but amma kamfanin nan bata rayu ba, bata dade ba. Me yasa bata dade ba? Dan saboda gwamnati bata iya kasuwanci ba. Maka ce maka abu na gwamnati ne, duka al'umma, duka mutane suna gani na alfarma ce, ba na kowa bane. So adana irin arzikin nan yakan yi wuya. Saboda haka gone using wannan terminus muka yi attracting investors a tsarinmu na wannan gwamnatin. Muna ganin hakan shi ne irin kasuwanci, irin project haka za su samu ci gaba.
Cibiyar koyon sana'o'i daban-daban na daga cikin ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar. Shugaban karamar hukumar lafiya Aminu Mu'azu Mai Fata ya ce cibiyar za ta samar wa ɗimbin matasa ayyukan yi.
Wannan babban makaranta ce na koyon sana'a. Shi dama wannan gwamna duk abin da ya fi damun shi a kullum yaya za a samu abin yi, kowa ya dogara da kanshi, matasa da mata da dai ire-irensu kowa ya samu abin yi. To kaga wannan gaskiya zai taimake mu, ba wai lokacin zaɓe kawai mu yi amfani da matasa a tsare kuri'a da ire-irensu in an gama a watsar da su ba, a za a je a koya musu sana'a, wani ko ɗinki ne ko gini ne ko aikin plumbing ne ko aikin kafinta ne, duk za a koya musu a wayannan wurare, kuma suna nan akwai kayan na zamani. Sannan in suka gama an shirya abin da za a ba kowa ya samu jari don shi ma ya tafi ya fara sana'an shi don ya rike kanshi da kanshi.
Ko mai al'ummar jihar ke cewa?
Sunana Emmanuel Jato.
Ta ina waɗannan ayyuka za su amfani ku talaka?
In Allah ya da taimakonsa za mu amfana komai a cikin Allah ya da. Amma muna bukata dai mu masu sana'a bakaniki mun ka haka da kan mu muka biyaya mun je can azuba. To muna wurin ne muna aiki na da mana wahala wannan lokaci, saboda wurin sa kaya mota, wurin sa abu, san an saki an kashe kudi kusa 500-600 a zogari a saya kaya a koma. To kaga wannan lokaci na doka lokaci tukuna.
Kana so a samu muku da wuri a cikin gari kenan?
A'a, inda yayu ne ma masu saya da kaya su bi mu zuwa can, saboda mu ma wanda saya kaya ba sai mun shiga gari kuma ba.
Sunana Usman Hassan, kuma wanda nake ga zai affecting talakoki directly shine wannan relevant technology na gefen politics technique din, domin akwai sana'o'i ne da yawa da muka gan governor ya riga ya zuba a kasa don a taimaka ma youth wanda za su empowering kansu so that they can be self-reliant, kuma zai dauke su daga streets at least da shaye-shaye da waɗansu social vices dai da ba zai taimaka musu.
Sunana Barira Umar Aliyu daga Wamba a nan jihar Nasarawa. Da kamar ni yanzu ina liquid soap, ina shampoo, ina Izal, ina Dettol, budewan wannan gurin ko ni karan kaina zai taimaka mu, saboda yau ko gobe idan aka ce akwai wani program da za a yi a gurin, ni karan kaina zan iya je in tallatar da sana'ata. So gaskiya zai taimaka wa mata na jihar Nasarawa da kewayenta.
Sunana Honorable Sonde Philip Bakat daga Wamba Sawon Kansala. Wannan program da ya zo commission, honestly mun gode wa Allah, mun gode masa, especially kamar skill acquisition program da ya zo ya bude. An san cewa yanzu matasa sun yawa wanda sun gama karatu, na san cewa aiki gwamnati yanzu ya yi waya domin jama'a suna karuwa wannan kasa. So ya bude, an zo bude mana wannan domin ya rage zaman banza. Na ba da gaskiya mata da matasa da musu hofi, zamu yi mu zo mu koyi wuna, ba mu taimake kanmu domin zaman dogaro ga kai ko.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shaida wa al'ummar jihar Nasarawa cewa gwamnatin tarayya ta gina sakatariyar gwamnatin tarayya a jihar ta Nasarawa, ta kuma gina rukunin gidaje guda 500. Shugaban kasan ya ce gwamnatin tarayya tana kan aikin shimfiɗa hanyar da ta haɗa garin Kefi da Akwanga da Lafiya zuwa Makurdi, da kuma gadar Owaito Abagana da ta haɗa jihar Nasarawa da kudancin Najeriya. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta kammala hanyar yanke da ta tashi daga garin Kwandare zuwa Abuja, da asibitin koyarwa ta jami'ar lafiya, da kuma ta haɗa layin dogo daga Abuja zuwa Kefi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida malama Zainab. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Saurari barkanmu da sake saduwa a shirin da rikakkun labarin wasanni da ke zuwa daidai wannan lokaci, da ni Abdulhamid Muhammad ke gabatarwa. Shirin na yau zai yi waiwaye ne a dan tafiya kan batun da ke kawo nakasu ga ɗorewar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na masu zaman kansu a Najeriya. Idan za a yi tunawa, akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na masu zaman kansu da suka haɗa Abiola Bears, Odoji United, Ranches Bees, Gabros, Onyeo National, Stationary Stores. Suna ina ne? Duk sun yi kwatan dabo. Manazarta harkokin wasan kallon kafa na ganin cewa mamaye da gwamnatoci suka yi a fagen kallon kafa na daga cikin abubuwan da suka haddasa rashin dorewar kungiyoyin kallon kafa na masu zaman kansu. Alal misali, yanzu sunayen da ake ji sun hada Katsina United, Gombe United, Bukit Waris, Akwa United, Kwara United, Rivers United, Dobi Stars. Waɗannan kungiyoyi duk mallakan gwamnatoci ne. Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon babban sakatare a hukumar kwallon kafa Najeriya, ya fadi biri har wutsiya kan abubuwan da ke hana wanzuwar kungiyoyin kwallon kafa a Najeriya.
Wato shanin kwallo a Najeriya tun ba na irin na club wanda ake ce professional football, tabbas akwai matsaloli da yawa. In ka yi tunawa, akwai wata doka a lokacin jaran baban gida da aka yi da ake kiranta degree 10 aka yi da degree 11. Degree 11 din ne ita ce ta kawo dama ga kwallowa club na Najeriya su yi rijista su zama kwararru kamar yadda ake ce professional football. Ina lokacin da aka fito da ita kenan a 1996, kuma ya kasance Allah da ikon sa ni ne babban sakatare na farko a wannan lokaci. Ka'idojin da aka bayar wanda za a yi, na farko ka amince cewa za ka sai da jari in ka kabo za ka je corporate affairs ka yi rijista. Na biyu ya kasance kana da filin nan kuma za a iya wasa, akwai wurin zama. Na uku kuma ka sa hannu cewa lallai shekara 7 za ka yi gina abin nan stadium na kanka, club house ɗinka na kanka. Wannan su ne muhimmai. To muka duba muka gani a wannan lokacin aka ce za a yi, a Najeriya ba za a samu club guda ɗaya da za ta cika wannan ka'idoji ba. Aka sassauta tun daga nan aka fara samun matsala, aka fara sassautawa, aka kawo kuma siyasa a ciki, ba a ba da dama a bi ka'idojin nan ba. Aka ce to in club nan da suka cika wannan sharuɗa sun fito duka gaba ɗaya, alal misali daga kudu ne, kaga arewa su ba za su shiga cikin wasan ba. Haka kuma arewa ne suka cika duka kai irin wannan abubuwa, ka san lokacin soja aka siyasa ta shigo ciki, wanda shine har yanzu take damunmu. Akwai wani da ya zo daga England, wani ya zo ya karɓi club ɗin kansa, ita ce ta rancin sai ce zai tabbata ita da ita kamar yadda sauran ake a ƙasashen waje. Ya fara kamar da gaske abubuwa kamfanoni babu su suke kokarin su shigo ciki din, ba su dama suka shigowa. Irin kaɗan daga cikin su Julius Begare suka shigo, su kuma dama sun shigo ne ba wai don su yi riba ba, shi yasa suka ce yin abin. Amma inda za ka yi riba ne a Najeriya ɗin, ai ba a maka hanyar da za ka yi ka riba ba. Babu hanya, kamfanonin babu su, babu jari, abubuwa suka kasance yadda suka kasance. To wannan shi ne abubuwan da yake damu. Ba za ka samu private club ba, duk kwallon da ake ciki din nan na Premier League, ai ka ga wanda suke ce private ne, su ma ba private ba, kamar kamfani, kamar na coci din nan biya su ne kare. Ai ka ga Rangers na gwamnatin jiha ne, in ka duba wuce na gwamnatin jiha ne, kashi 90 na club da suke Premier League a yanzu na gwamnatin jiha ne. Su kuma suna yi ba don riba ba, yawancin su ma kawai suna yi ne don siyasa, don a ce kawai a jihan ka ne kana da club. To wannan babban matsala ne wanda in ba an tashi zai ba, ina tabbatar maka bayan da za mu je kuma haka za mu ce zagayawa muna dawowa abin da aka yi 1990 a dawo shi ne yanzu ake yi.
Tsokaci kenan kan batun abubuwan da ke hana wanzuwar kwallon kafa a Najeriya. Daga Alhaji Sani Ahmed Toro, Abdulwahab Muhammad Buda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Alhamis, sojojin Rasha sun karɓe iko da birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa na Ukraine, yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen ƙasar, a wani farmaki da ya tilasta sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga ƙasar. Jami'an ƙaramar hukumar da sojojin Rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya faɗa cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tsawon mako guda, bayan shafa kwanaki ana ta cece ku ce kan wanda ke da iko. Yankurin Damasco ta yi na karɓe iko da babban birnin ƙasar Ukraine ya ci tura. Da yawa daga cikin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu. Joe Daniel, ɗan majalisar dokokin ƙasar, ya ce kasancewar hukumar tsaron ƙasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaƙa da gwamnati a Juba.
To ba sauraro abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare, Baba Yako Makeri daga nan birnin Washington DC, nake cewa mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.